نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفرقوا هنا قال ونجدد المجرم فألا تبارك وتعالى ولا يقع لنا يوم تكاو wannan rana ta Litinin 22 ga watan 9 watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina yau shekara 1440 yau ita ce ranar 27 ga watan 5 shekara ta 2019 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara da iskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya Abuja domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan ɗan uwa ba bace ba har yanzu muna nan a cikin suratul baqara wanda a jiya mun ji misali da Allah tabaraka wa ta'ala ya buga dangane da kafirai da kuma wanda yake kiran kafirai zuwa ga gaskiya da kuma yadda kafiri yake tsakaninsa da wanda yake bauta na gunki wato yadda ka san makiyayi kamar yadda Allah ya mana misali kamar makiyayi ne wanda yake kiwon dabbobi wato babu wata alaƙa ta sadarwa tsakanin makiyayin da dabbobin face abin da ya shafi ihu da hayaniya na ainihin tsawa da yake daka wa dabbobin amma alal haƙiƙa ba su gane abin da yake faɗi sai dai sun ji yana tsawa kawai yana magana yana amo amma ba su jin abin da ainihin yake faɗi sannan mun ji faɗin Allah ta'ala cewa mu ci daga abin da Allah ya azurta mu da shi na arzikin abinci bayan mun ci abin da Allah ya azurta mu da shi to abinda Allah ya wajabta mana bayan mun ci abinci ko mun sha abin sha mu gode wa Allah ta'ala in dai mun kasance mu bayan Allah duk lokacin da ka samu wani abu daga Allah ko ya yake kika karba ka gode wa Allah domin idan ka gode Allah ta'ala zai kara mun ji ajiya aya da ta dauko mana abubuwan da suke haramu a cikin abinci abubuwan da Allah ta'ala ya haramta irin cin naman alade mushe jini mai zuba da sauransu a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 175 a cikin suratul bakara wadin Allah ta'ala innal ladhina yaqtuluna ma anzala Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا
yace innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab lallai wadanda suke koya abinda Allah ya saukar na littafi wayashtaruna bihi samanan qalila kuma suke musanya shi da wani dan abun duniya kankane ulaika ma yaquluna fi butunihim illa nar duk wanda ya karbi dukiya ya koya gaskiya ko ya murta gaskiya wanda Allah ya faɗi cikin littafi Allah ta'ala ya ce abin da yake ci a cikin sa wuta ne kaga wannan magana kai tsaye da malamai ake domin ilimin littafi akan waye ke akan malamai yake mafi yawan duk da wanda ba malamin ba ma in ya ji an faɗi wani abu na shari'a ya sani in aka tambaye shi to ya isar da wannan saƙon dan ya isar da shari'ar Allah muna gane wannan rai to dan haka malamai ake magana da yawan mutane kan ga cewa kamar ada wa'azi da wasu ba a yi da malamai maganganun da Allah ya yi akan malamai a cikin alqur'ani masu kaushi ne kwarar gaske muna gane wannan domin su ne Allah ya daura ma amana ainihin magajin annabawan da gaske ne amanar addini da hannu dole ya zamanto al'amarin kulawarsu ya shige na kowa don haka Allah ta'ala ce lallai waɗanda suke koya abin da Allah ya saukar na littafi wayashtaruna bihi thamanan qalila suke saye da wannan ayoyin na Allah ko wannan ilimin da Allah ya ba su su ba da wannan ilimin a ba su wani ɗan abin duniya Allah ta'ala ya ce ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar waɗannan ba abinda suke ci a cikinsu in ji Allah ya ce sai dai wuta sannan wato wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama Allah ta'ala ba zai magana da su ba ranar tashin alqiyama wala yuzakkihim Allah ta'ala ba zai tsarkake su ba ranar tashin alqiyama walahum azabun alimun bayan waccan wuta da suke ci kuma suna da wata irin azaba da Allah ya yi musu tanaji mai raɗaɗi kaga azaba nawa azaba ta farko Allah ya ce abin da suka ci a cikin su to wuta ce suke ci kai tsaye azaba ta biyu Allah ta'ala ba zai saurare su ba ranar tashin alqiyama azaba ta uku Allah ta'ala ba zai tsarkake su ba ranar tashin alqiyama azaba ta hudu Allah ta'ala ya ce walahum azabul alim suna da wata irin azaba sai Allah ya kawo ta da nakira
bai fadi irin azaba ba ma bare a sani ya ne ce suna da wata irin azaba wanda take azaba bai radadi sai Allah ta'ala ce ulaika alladhina ishtaru dhalalata bil huda idan kana neman wadanda suka yi irin wannan kasuwanci suka dauki shiriyar Allah suka bayar aka ba su fata ana ganewa wadanda suka dauki shiriyar da Allah ya ba su domin duk wadanda Allah ya ba littafi ai ya ba su ne shiriya a dukule to Allah ta'ala ce wadannan ne suka dauki shiriyar da na ba su suka kai kasuwa suka anso fata madadinta alladhina sarau dalalata bil huda sai Allah ta'ala yake wal azaba bil maghfira suka dauki gafara da na ba su ba su karba ba suka kai kasuwa suka anso azaba a madadin ne gafara ubangiji kaga halin da suka shiga ya munana Allah ta'ala yake fama akbarahum ala nar ma'ana ya tsawon zaman da za su yi a cikin wuta Allah ya kawo shi da cikin hakuri ba wai hakuri za su yi a wuta ba akwai hakuri na dole wanda Allah ta'ala yana ce ma ɗan wuta iskiru aw la tasbiru sai ce min Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wutan nan da muka sa ku a ciki isbiru aw la tasbiru ko dai ku yi hakurin zama cikin azaban nan a haka ko kada ku yi hakuri Allah ya ce sawa'un alaykum dai wuta dai kun riga kun shiga kuma ba wanda ya ce fita ku dan haka ku yi hakuri na zaman wuta ko ku kiyin hakuri Allah ta'ala ya ce sawa'un alaykum inna ma tuzauna ma kuntum ta'malun abinda kuka gani a tamako ne na abinda kuke aikatawa a duniya jama'a muna gane wannan kenan dan Allah ta'ala yana cewa fa ma akhbarahum ala nar zaman da za su a wuta wato irin tsawon zaman da za su ya kai tsawo dan haka za su yi dogon hakurin zama a wuta kana gane magana dogon hakuri na zama a ina a wuta domin Allah ta'ala ya tabbatar da cewa za su dawwama ne a cikin wannan wuta Imam al-Qasimi a cikin littafinsa Mahasinu Tawil ya zo fassara wannan aya innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min al-kitabi lalle waɗanda suke boya abin da Allah ya saukar na littafi sai ce min hududihi wa ahkamihi wa ghairi zalika mimma asharat alayhi al-ayatu al-ula bil bayyinati wal huda Imam al-Qasimi sai ya sake maida mu baya kada yace abinda Allah ya saukar a cikin littafin sa da hudud hukunce hukunce da ahkam wato hudud sune haddoda da ake da yanke hannu da sauransu ahkam kuma hukunce hukuncen shari'a waɗanda suke boye hukunce hukuncen ubangiji da waɗanda suke boye hudud da Allah ya saukar wanda waccan aya sai bayani akai ni cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda ya gaya mana cewa lalle waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar min albayyinati wal huda na gaskiya da shiriya duk ba da ma bayyana mu lillahi bayan mun yi bayanin sa ga mutane fil kitabi a cikin littafi mu ji magana min ba da ma bayyana mu lillahi fil kitabi dan kuma Allah ta'ala ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi kaga ai yanzu ana magana ne gaskiya tana nan a cikin ne littafin Allah har yanzu ana magana akan littafin da aka ba annabi Musa akwai shari'a a ciki akwai gaskiya a ciki littafin da aka ba annabi Isa akwai shari'a a ciki akwai gaskiya a ciki dan haka waɗanda suke da'awar cewa su mabiya annabi Musa ne koko su mabiyan annabi Isa ne idan ba su bayyana hakikanin abin da annabi Musa ya saukar ba wato annabi Musa ya zo da shi wanda Allah ya saukar masa idan ba su bayyana hakikanin abin da annabi Isa ya zo da shi ba wanda Allah ya saukar masa a wacce aya sai ka ce ulaika yal'anuhumullah wadannan su ne Allah ya la'ance su wa yal'anuhumul la'inuna kuma wadanda suke masu la'anta suka la'ance su to nan sai Allah ta'ala ya ce abinda Allah ya saukar na littafi daga cikin littafin haddi na ubangiji da hukuncen hukuncensa ainihin wa yashtaru da bihi famanan qalila ai wato ya akuduna badalahu suna karba madadin wannan gaskiyar sai su karbi dan wani abu famanan qalilan wani dan abin duniya kankani limma yatamatta'una bihi bil lazati al ajila wanda za su dan ji dadi lazati al ajila jin dadi daga gawa ana ganewa da tamatta'una bihi yanzu duk wanda ya biye wa ɗan duniya aka kira shi aka bashi na goro aka hana shi faɗin gaskiya sai kaga ɗan babban da aka bashi ya sai yar mota ya hore ana ganewa ai wanda aka bashi ɗan babbai ya sai ɗan gida ya hore wanda aka bashi ɗan babbai ya yi yar jarmiya ya ɗan hore ana gane wannan ai shine ai ya tamattauna bihi wanda za su ji dadi da shi billal zatil ajila na jin dadi na gaggawa shine na duniya sannan wa qallalahu daga baya sai Allah ta'ala ya karanta wannan jin dadin fi nafsihi ainihin kan kansa yace fa fihi isharun bi dana'ati nufuhum wannan yana nuna maka kaskancin zuciyar malamai wayanda suka karbi kudi ko suka karbi duniya domin wani abin da ya shafi biyan bukata ana ganewa ai wannan malaman lallai suna da kaskancin zuciya ma'ana suna da irin tsananin zuciya jama'a muna gane wannan duk wanda ya karbi kudi dan addini to wannan yana da ne yana da irin tsananin zuciya yawa za ka ga mutum Allah ya girmama shi ya bashi addini amma yana cizon yatsa ina ma da Allah ya kwaci ya bashi duniya wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yayi sir da bawan da Allah ya bashi addini yake neman Allah ya karba ya bashi duniya domin kadan fargara alazima ya tantance babban abu wa azama sagir ya girmama abin da yake mai tantance to haka irin waɗannan malaman mun riga mun yi bayani baya in ba ku manta ba asali ana magana ne akan yahudu dawa da nasara da cewa malaman wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama idan ta aikata irin aikin yahudawan da na nasaran su ba sun shiga a ciki domin al'ibratu bi umumil lafzi la bi usulil asbab ana magana ne lafazin ya game ne ba ana magana akan me ya faru Allah ta'ala yayi wannan magana tunda Allah ya riga ya sauke hukunci to ya riga ya sauke shi kuma shari'ar waɗanda suka zo kafin mu shari'a ce gare mu ba su ba samu abin da ya shafe ta ba kuma muna gane wannan idan Allah ya hana wasu al'ummomi aikata wani aiki matukar hanin ya zo gare mu kuma hanin ya shafe mu sai dai idan mun samu wani dalili a cikin alqur'ani ko sunna wanda yake gwada mana cewa hanin bai shafe mu wasu kada ya shafa to daga nan ne za mu iya samun dama mu yi ne mumike kawahuwa amma in ba haka ba to wannan hanin kuma ya shafe mu kamar yadda ya shafe su to shine Imam al-Qasimi yace anan Allah ta'ala yana gwada maka kaskancin zukatan waɗanda suke malaman Yahudawa da na Nasara waɗanda suka karɓi dukiya ko duniya domin tauye wata gaskiya da Allah ya saukar haifu adiyat bil qalili inda suka yi taska karɓi ɗan kaɗan wato bin nisbati lima fauka qawwatuhu ala anfusihim saboda abin da suka kubutar wa kawunansu min na'imil akhirah na jin dadin duniya wanda Allah ta'ala na jin dadin lahira wanda Allah ta'ala ya siffanta mana a ainihin siffar baya Allah ta'ala ce ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar waɗannan ba abin da suke ci a cikin su sai wuta sai Allah ta'ala ce wala yukallimuhum Allah kuma Allah ba zai musu magana ba ranar tashin alkiyama shin wata irin magana ake nufi Imam al-Qasimi yace walam yani na fayal kalani ya rafa ba ana nufin kwata kwata Allah ba zai magana da su ba a'a bi ma'ana Allah ta'ala ba zai girba ba su ba akwai magana da gara ma kar ai maka ita kana ganewa ai bi ma'ana magana da za a yi wa mu'minai su ba za su samu wannan karamcin ba Allah ta'ala zai yi kurus da su Allah ta'ala zai kamar bai gansu ba Allah ta'ala zai ainihin walakantar da su shine ma'anar wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati amma ai Allah ta'ala ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilayhi Allah tabaraka wataala ce fala nas'alanna alladhina ursila ilayhi sannu za mu tambayi waɗanda muka aika ba manzanni shin sun girma manzanni sun yi imani da su ko kuwa wala nas'alanna al-mursalina kuma za mu tambayi waɗanda muka wato muka aika su su manzannin kenan kai manzon da aka aika Allah sai ya tambaye ka ka je inda za a aike ka ka isar da sako manzo ya zo muku ya isar muku da sako Allah ya ce kowane ɓangare sai Allah ya tambaye shi babu wanda Allah zai bari Allah ta'ala ya ce wala laqutna alaihi bil za mu ba su labarin abinda suka aikata kuma cikin ilimi yadda idan Allah ya baka labarin abinda kai ka manta da shi kuma baka iya mutu yanzu da za a ce ka turo saban da kake yi tun ran da ka balaga zuwa yau akwai abin da za ka manta to kai ne kake mantuwa amma Allah bai manta ba kana gane wannan ai Allah ta'ala baya mantuwa duk abinda ka aikata na sako yana nan a wurin Allah ya kiyaye shi duk abinda ka aikata na da'a yana nan a wurin Allah ya kiyaye shi don haka Allah ta'ala ya ce za mu ba su labari idan muka dauki wannan aya ya tabbata cewa Allah zai magana da kafirai kenan ranar tashi a kiyama bayan an ce wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati da ake nufi ba Allah ba zai musu magana kwata-kwata ba abinda ake nufi Allah ba zai saurare su ba a ce wannan an saurare shi sauraro na girmama shi to su ba za a saurare su ba saurare na girmama ba kana gane wannan dan haka maganar su ko su yi ko kada su yi ba ruwan Allah da abinda suke faɗi dan a wata ayar ma cewa yayi يوم يقول نادوا شركائي
يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا
tabaraka wataala yace wa yawma yaqulu nadu shurakai randa Allah zai ce wa kafirai ku kira wadanda kuke hada ni da su mai gunki ya kira gunkin sa mai bautar mala'ika yazo da mala'ika mai bautar wuta yazo da wuta mai bautar mutum yazo da mutum Allah zai ce nadu shurakai kenan Allah yayi magana da su sai kuma an ce wala yukallimuhullahu kaga sai ka dauka cin karo bane Allah ta'ala ba zai musu magana ba irin magana ta girmamawa ana gane wannan ko Allah ta'ala ba zai musu da su ba a wannan rana domin ba su biyo layin da za su samu mutuntawa ba da karamci a filin alkiyama domin a nan duniya Allah ya gaya mana cewa duk wanda yake so ya samu karamci da daraja a filin alkiyama ga yadda zai yi wanda yake so ya samu taɓewa da wulaƙanci kuma ga yadda zai yi sai suka babu taɓewa da wulaƙanci sai Allah ya samar da su ya wulaƙanta su kamar yadda suka zaba kuma Allah ta'ala cewa yake ba ni ne musu haka ba su suka yi wa kansu abin da kuka ga ya sani muna gane wannan ayi shi ne abin da zai faru da su a filin alkiyama wajen Allah ta'ala da ya ce wala yuzakkihim Allah ta'ala ba zai tsarkake su ba sai wala yutahhiruhum min janabiz dhurubi Allah ba zai tsarkake su daga dattin zunubi ba li bughdihi alaihim saboda fushi da Allah yake da su li annahum katab domin sun koye abin da Allah ta'ala ya ce a bayyana wa qad alimu alhadi sun yi sun suna da ilimi sun koye ilimi fastahabbul ghadab sai suka cancanci samun fushin ubangiji jama'a muna gane wannan wayanda suke koye ilimi to suna jefa kansu ne cikin fushin ubangiji ko da sun sani ko da ba su sani ba saboda me dan aka wayi gari malamai sun boye gaskiya al'umma facewa za ta kwadan bayan mun karanta kissa ta Imam Ahmad dan Hanbali wanda sarakunan zamanin sa suka mai time table jadawali na bulala mai bulala da safe da mai bulala da yamma mai bulala da safe mai bulala da yamma abinda kawai ake nema ya fadi yace alqur'ani halittar Allah ne shi kuma yace alqur'ani ba halittar Allah bane maganar Allah shi wanda baya da ilimi sai shi a'a komai halittar Allah ne shi ba qur'ani halittar Allah ne a'a ba ana nufin takaddar alqur'anin ba karatun ake magana a kai kana gano wallahi karatun ko ba halittar Allah bane maganar Allah ne domin in ka ce an halicci maganar Allah kamar yadda aka halicci magana ta kenan akwai wanda ya riga Allah zuwa har ya halicci wani bangare na Allah wanda wannan kafirci jama'a muna gano wannan kafirci ne ba a halicci Allah ba dole ka yadda Allah ya riga komi zuwa kuma komi zai kare bar Allah wannan ayoyi sun tabbatar da wannan dan haka dole ka yadda cewa alqur'ani magana ce ta Allah domin Allah yana magana yana yin magana da annabawansa kai tsaye ba tare da mala'ika ba kuma yana yin magana da su ta hanyar mala'ika amma Allah yana magana dan haka alqur'ani magana ce ta Allah ba halittar Allah ba ni magana ta da kuke ji yanzu to ni Allah ne ya halicci magana ta kamar yadda ya halicce ni kuma Allah ta'ala ce wallahu khalaqakum sai ce me wa ba ta amalu Allah ta'ala shi ya halicce ku da ku da abinda kuke aikatawa daga cikin abinda muke yi akwai magana kamar yadda nake magana to Allah ya halicce ni ya halicci magana ta to shi ko maganar Allah idan ka ce wani ne ya halitta ko maganar Allah halitta ce wannan yana iya kai mutum zuwa ga kafirci muna roƙon Allah ta'ala ya ainihin tsare to wannan bangare kenan haka Allah ta'ala ya yi fushi da su kuma ranar tashin alkiyama ba sai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da wata irin azaba mai radadi wannan Imam Al-Qasimi haka ya fassara wannan aya babban malamin musulunci al-Imam Ibn Kathir Allah ta'ala ya masa rahama cikin tafsirul Qur'an al-Azim abinda yake cewa dangane da wannan aya yace innal ladina yatuhuna mimma yashhadu lahu bi risala wadanda suke boya abinda yake shaida cewa manzon Allah ne kuma kumanta ba har yanzu ana magana ne akan wa yahudawa wadanda aka tambaye su waye manzon Allah suka ce ba mu san shi ba shi alitadun ku suka ce babu Allah dai ba dai su suka ce babu amma wanda ya yi imani kuma ya fi su imani ya fi su karatu shine Abdullahi dan Salam da ya zo yawa manzo sallallahu alaihi wasallama tambayoyi kaga duk kinta dan Allah yake sai musulunta kana ganewa ai shine Umar dan Khattab ya tambaye shi dan ba kuma ta ba mun karanta Umar dan Khattab ya ce yanzu kai kafir sifofin manzon Allah a cikin littafin a taura ya ce wallahi ya fi gane manzon Allah fiye da yadda nake gane dana kana gane wai yadda na karanta siffofinsa da alamunsa a littafin to na ku gane shi fiye da dana sai Umar dan Khattab ya yi kabbara ya kama Salmanu da Abdullahi dan Salam ya rungume shi saboda ya zama mushi jari domin ya tabbata cewa Yahudawa sun san manzon Allah fiye da yadda suka san ƴaƴansu ko kamar yadda suka san ƴaƴansu to sai shi ya bada shaida lallai mun san manzon Allah fiye da yadda muka san ƴaƴansu kaga ya bada shaida ta gaskiya bai koye ba kamar yadda sauran Yahudawa suka yi suka koye Allah yake magana cewa waɗanda suka koye abin da yake tabbatar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kuma anzalallahu min alkitabi abinda Allah ya saukar na littafi Imam Ibn Kathir yace ai alyahuda alladhina katabu sifata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana magana ne akan Yahudawa waɗanda suka koye sifofin manzon Allah fi kutubihim a cikin littafansu allati fi aidihim wanda ke harkarsu yadda muka ji an ce Muhammad haka wannan kalma take a cikin Bible haka take a cikin wato a Taurat da Injila jama'a muna gane wannan illa dai sun caccanja shi sun rubuta abinda suke so su rubuta saboda kin Allah a wannan lokaci idan aka samu wata jayayya manzo sallallahu alaihi wasallama yakan gayyaci Yahudawa idan ya tambaye su me hukuncin wanda ya zina ya taɓa yin aure hukuncin sa a gefe sai ce a mu ba littafin mu ba babu inda Allah ya faɗa haka kuma za Allah ya ce a karanto sai su ce to a karanta ba sai su hannu su sai a karanta farko a tsallake hannun su a karanta kafa sai a kare ba a gani ba sai manzo Allah ya ce to dan daga hannunka dan kare ba wasu ayoyi sai a ga ayar da suke a jefan su ke dan ya nuna suna koya ne suna ainihin koya gaskiya suna koya sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mimma yashhadu lahu bi risalati wan nubuwa abinda yake tabbatar da manzo Allah manzo ne kuma annabin Allah ne ويشترون به ثمنا قليلا لو انهم اوه wanda suke yi sukan dan samu wani abu duniya kana ganewa yi sukan samu dan wani abu duniya yanzu ka dauki kirista me yasa suke yin kuli sai ba su ya sai jirgi duk wanda ka zo tocin shi zai taibo ayoyin da suka kai ka aljanna ya karanta ma yanzu kai dan aljanna ne kai mutuwa kawai za ka yi dan haka yanzu abin da ake so ka ba da kuli kai da kuli kai ne ita badawa da Allah ce o kuji bu ko kaza ko haka ake cewa ka huta kaza ka huta kaza amma mu ba inda muke wannan tafsiri shekaru na har yanzu ba mu ci aya ba mu ma kai aya ta da biyu ba kuma so muke mu yi daga bango har bango aya da cin sharhi da bayani daga bakin malu domin so ake kowa ya gane abin da ake so ya gane amma su ba sa son mabiya su gane kuna bayyana jama'a domin idan aka karanta daga bango zuwa bango su malaman nasu a filin su zai tsoro haka sai a dauko ayoyin da mutane ke so sai a karanta musu yanzu idan ba na so in bata muku rai to sai in kama tsalle cikin Qur'anin nan ina ɗebo ayoyin da suka nuna muku yadda kuke so sai in karanta muku waɗanda ba su bata muku to ba zan karanta muku sai ya zama na haice da na ce ku ba da sadaka to sai ku ba da sadaka da na ce ku tattaro kuɗi sai ya zama kuna tattaro kuɗi saboda me saboda na haice ku jama'a muna gane wannan shine abin da suke yi maluman bangaren kirista sai ka kalle da suke rayuwa ba sai ka sauraron su dan suna saji ranar lahadi a talabijin ko a rediyo saka da an ce a bude wuri kaza idan an gama a bude wuri kaza idan an gama a bude wuri kaza amma ba a karanta littafi from cover to cover min gilafi ila gilafi ba yi saboda asiri zai ne asiri zai ne kuko musulmi ba yara ma ana karantar da su daga bango har bango har ma a ce sun yi sauka ko sun haddace saboda so ake adiya gaba dai a gane gaskiyar tafiyar ba dai bace ana gane wanda ai to dan abin duniya da suke karba ana ganin shi a hannun su jama'a muna gane wannan shi yasa zaka ga malamin su yayi kuri har ya sai me jirgin sama a kasar nan ana gane akwai malaman su sun kai kamar guda 10 waɗanda suke da jirgin sama na su majiba eh jirgin da rutun da yana da filage da yawa nasa kana ganewa yi idan ba bukata ta taso ba mai malamin addinin musulunci zai da jirgi sai dai idan dole ta kama domin muna bukatun kudin jirgin nan don mu je wani wuri mai yada addini amma shi ya sai kansa jirgi da bukata gaban shine wa yashtaru bihi thamanan qalila suna sayan wani dan abun duniya dan kadan wa huwa ardhul hayati dunya wa la tan abu dunya ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar Allah ta'ala ya ce gale ta abin da suke ci a cikin su sai wuta ay inna ma ya'kuluna fi muqabalati kitman al-haqq abin da suke ci na abin da ake ba su a madadin boye gaskiya daran ta haddada fi butunihim wata irin wuta ce wanda ta ruru a cikin cikin su wanda Allah ta'ala zai rura wannan wuta a cikin su ranar tashin alkiyama kamar yadda Allah ya faɗi a cikin suratul nisa aya ta 10 innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman sai ce
innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara
Allah tabaraka wa ta'ala ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman lalle wadanda suke cin dukiyoyin marayu da zalunci inna ma ya'kuluna fi butunihim nara sun da suke ci a cikin su wuta ne ana ganewa ko suna cin wuta a cikin cikin su ne wasa yaslawu sa'ira da sannu Allah zai nazara musu wuta sa'ira idan muka dauki wata aya da wata aya ta cikin suratul baqara ya nuna maka cewa lalle cin wuta da Allah ya ce ana cin wuta lalle wuta ake ci da gaske amma mutum shi a zahiri yana ganin cewa abinci yake ci a zahiri yana ganin cewa ruwa yake sha hakikanin al'amari ba abin da yake ci ba, abin da yake ci a cikin sa wuta ne, sai ya launa sa'ira, kuma za su shiga cikin wutar sa'ira kana tashi al-qiyama. Tabbas an samu hadisi daga Salma bintu wato Hindu bintu Abi Umayya, Allah ta'ala ya kara mata yadda, yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce alladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati zahid wal fidda, wanda yake cin abinci ko yake shan abin sha a cikin tukunya ko a cikin plate kwano na dinari ko kace cup na azurfa, inna ma yujajiru fi badanihi nar jahannam, abinda yake kwankwada a cikin sautar jahannam. Kuna ganewa, mutumin da ya iya ɗiban ruwa ko ya ɗebi zobo ko wani abin sha ya zuba a cikin cup na dinari ko cup na azurfa, kana ganewa, ko ya ɗebi abinci aka sa mai a kwanan zinari ko kwanan azurfa ya ɗauki abincin ya ci, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yake ci a cikin sautar jahannama ne, domin mu al'ummar manzon Allah an haramta mana cin abinci a kwanan zinari, an haramta mana cin abinci a kwanan azurfa, an haramta mana shan abinci a kwanan zinari, an haramta mana shan abinci a kwanan wato azurfa. Wannan ya tafi yin amfani da su, ko da baka ci da shi wani kai tsokali da shi daya, ana ganewa, ko kai wani abin da ya shafi ainihin abincin kamata yake nisace shi, tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka cewa wanda yake ci ya sani yana kwakwadan wutan jahannama ne a cikin sa, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yayi wannan bayani a cikin ainihin hadithun sa da duba sahihul jami' as-saghir hadisi na 1692. Har yanzu ka duba Ghayatul Maram na Imam Al-Albani hadisi 116. Dan Allah Ta'ala yace la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah, Allah Ta'ala ba zai musu magana ba ranar tashin al-qiyama, wa zalika li annahu ghadbanun alayhi, domin Allah yayi fushi da su ne, kana ganewa, kusin da Allah yayi fushi da su to ba za su ga wani abu ba daga wurin Allah wanda zai dalata musu a rai, li annahum katamu wa qad alimu, domin sun boye gaskiya bayan sun san gaskiya. Idan ka ce za ka zauna a jahili ba kai karatu addini ba, kana cikin hadari. Idan kai karatu addini kuma ka ba ku shiga hadari, kana gane wannan ayi, malamin addini ya fi kowa shiga hadari, domin idan ya yi abin da ya yi to ya sani za su haɗu da Allah gaba kaɗan babu daɗewa. Wannan shi ne abin da Alƙur'ani ya tabbatar, shi ne abin da sunnar manzon Allah ta tabbatar. Don haka dole malami ya tsaya ya jajirce ya yi karatun addini, kuma ya fito ya bayyana wa mutane gaskiyar abin da Allah Ta'ala ya yi maganarsa a cikin addini. Don haka, domin Allah Ta'ala ya yi fushi da su tun da ainihin sun goya gaskiya, wa qad alimu, kuma sun san gaskiya, wa tahaqqul ghadaba, sai suka cancanci fushi, fala yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim, Allah Ta'ala ba zai dube su ba, Allah Ta'ala ba zai tsarkake su ba, ayyukuni alaihi wa yarduhu, Allah ba zai yaba musu ba, Allah Ta'ala ba zai ainihin yabe su ranar tashin al-qiyama, domin abin da suka boye na gaskiya, domin abin da suka boye na ilimi. Idan muka dubi hadisin Abi Huraira, Allah Ta'ala ya kara masa yadda, Abu Huraira yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce salatu la yukallimuhu Allah yawm al-qiyama, mutane guda uku Allah ba zai kalle su ba ranar tashin al-qiyama, ba ruwan Allah da su. La yukallimuhum Allah, Allah ba zai kalle su ba ranar tashin al-qiyama, ba zai musu magana ba, wala yanzuru ilayhim, Allah ba zai kalle su ba, to dan wani irin duba, Allah ba zai dube su ba duba ta rahama, wala yuzakkihim, Allah ba zai tsarkake su ba, walahum azabun alim, kuma suna da azaba mai tsanani, Allah ka cire mu daga cikin mutane uku nan, Allah Ta'ala ka cire mu daga ciki. Mutum na farko manzo Allah ya ce shaykhul zani, mutumin da ya zama dattijo ya tsufa amma bai daina zina ba, tsufa ya kama shi, shaykhul zani wanda ya tsufa amma bai daina zina ba, to wannan ranar tashin al-qiyama Allah Ta'ala ba zai mai magana ba, ba zai dube shi duba na rahama ba, Allah ba zai tsarkake shi ba. Mutum na biyu, wa malikun kazzabun, sarki matsaryaci ko shugaba matsaryaci, mutum ya tashi ya gaya wa jama'a zan yi muku kaza, zan yi muku kaza, zan yi muku kaza, alhali ya san ƙarya yake ma tun lokacin da yake fadi, sai kaga shugaba ne, jagora ne amma makaryaci to ranar tashin alkiyama Allah ba zai masa magana ba ranar tashin alkiyama Allah ba zai kalle shi ba kallo da rahama ranar tashin alkiyama Allah ba zai karkace shi ba saboda mai shugaba ne makaryaci to sai na uku wa a'ilun mustakbirun kace lauci mai girman kai ko kace talaka mai girman kai jama'a muna gane wannan mutum ba ya da kofisi abin da zai ci ma bala'i ne amma yana tafiya yana kungura kamar ana hura shi yana tafiya yana banban karewa kamar wata kaguwa yana jin cewa shi shine alhali ga kowa shi kowa ne shi dan haka manzo Allah kuma yace Allah yana fushi da talaka wanda yake mai girman kai domin talaka ba ya da dalilin girman kai dama abin da ke kawo girman kai abubuwa ne guda uku dukiya mulki ilimi to ba ya da kowa guda daya to daga ina kuma girman kai ya samu asali kana bayin da ai ba ya da dalilin da zai sa shi girman kai idan mutum yana da mulki sai ya girman kai an san abin da ya sa shi girman kai ne mulki koko mutum yana da dukiya sai ya fadi rai an san dukiya ta sa shi girman kai koko misali mutum yana da ilimi domin ilimi wani abu ne da yake bambance ka daga sauran mutane to idan yana da ilimi sai ya girman kai to nan ba ya kyauta ba a haɗe kyauta ba amma yana da dalilin girman kai to shi talaka ina nashi dalilin girman kai kaga babu kaga ya fusa da Allah da Allah ya fushi da shi sai ya ga yawa manzon sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ka ga ya mun cewa na sanya talaka mai girman kai cikin mutane bukun da bazan dube su bala ta shi rafiya ba ban yi magana da su saboda ina fushi da shi Allah ta'ala ce a ainin ga ya mana a yadda alamar yake hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na 108 yana cikin sahihu jami'u sahih hadisi na 369 yana cikin sahihu nasa'i hadisi na 2584 dan Allah ta'ala ulaika allazina tarawu dalalata bil huda Allah ta'ala ce su ne wadanda suka yi ciniki suka saida shiriya suka sayo bata kamar ya za ce wane kada da labari kuwa wane ya saida ragon gidansa ya siyo alade sai a ce inna ko ba haka ba ya saida ragon gidansa ya siyo alade ai ba ai ba maki to wanda ya sayar da shiriya ya sayo bata gara wanda ya sayar da ragon sa ya siyo alade kana gane wa ai domin abin da ya aikata iya ta cin sa haramun ne amma ba zai shiga tsinuwar Allah ba shi ko wannan wanda ya boye gaskiya yana cikin tsinuwar Allah kamar yadda waccan aya da muka baro ta suratul baqara ta tabbatar da Allah ya tsine masa masu tsinuwa ba su ne sun tsine masa muna gane wannan ai to da haka tunda an samu tsinuwar Allah to dole an samu fushin Allah domin an boye abin da Allah ya ce a bayyana to idan aka yi haka to Allah ta'ala zai kawo la'antarsa ya dora a kan wannan tsaihin bawa ai ijtihadu anil huda sun musanya shiriya wa huwa nasharu ma fi kutubihim min sifatir rasuli sallallahu alaihi wa sallama yahuda wannan da nasara sun ki su bayyana abin da ke cikin littafin su na siffofin manzon Allah wa zikri ma fi mab'athihi ainihin ambatan abin da ke shafi ainihin aiko manzon Allah domin ya kamata littafin wajensu muna ganewa jama'a a ce kawai da mutum ya tashi musulunta su ne suka mai bayani ya musulunta domin a littafin an ce wa rasulun ya ati min ba a ismuhu ahmad wannan aya cikin alqur'ani sai ya ce akwai wani manzo da zai zo baya na sunansa Ahmad yadda aya take cikin Qur'ani haka take a cikin littafin jama'a muna gane wannan da yaran Annabi Isa haka aya take manzo na zuwa bayana sunansa Ahmad Ahmad Muhammad Mahmud Abu Dayne Ahmad shine sigatul mubalaga kamar a ce akramu ala Allah wanda yake daraja kamar a ce aqwal wanda yake tsawo dan haka sai Ahmad shine wanda yake rafi gode wa Allah kada an kawo shi da sigatul mubalaga ana gado wannan wato Muhammad wanda ake yawan yaban shi mahamuru abin yabo ahmadu wanda yake gode wa Allah ke kana gano wannan shine Annabi Muhammad kalma ce guda daya tarfun kalma ake aka cinciwa kalma amma abu daya ne duk wanda yake sunan sa Muhammad to ahmadu ne sallan Muhammad ne kana gano wannan ai aka sune ki to manzo yana nan zuwa sunan sa Ahmad falamma ja'ahu fil bayyinati lokacin da manzon ya zo musu da gaskiya sai suka ce hadha sihrun gube sai sihiri ne mu ba za mu bi ba kana gano wannan ai ko ya gaskiya ba sabon abu ba a wannan lokaci idan aka tambaye su ku ne ma abota littafi shin a littafin an ambaci wani sunan shi Muhammad sai su ce ba mu san da shi ba kana gano wannan taimakon mutane su shirya sai su tsara kora su cikin me cikin bata to haka suke yi saboda neman abin duniya to shine Allah ta'ala a nan yake cewa wato wal bisharatu bihi da kuma yin bishara da shi min kutubil anbiya'i cikin littafan annabawa wattiba'ihi da ainihin bin wannan manzo wa tasdiqihi da gaskata wannan manzo to Allah ta'ala ya ce wal azabu bil maghfira waɗannan malamai sune suka sayo azaba Allah ya ba su gafara suka dauki gafara suka mayar suka an so azaba haka suka yi ai intabu anil maghfirati bil azab sun sauya ainihin gafara sun karba azaba wa huwa ma ta'abahu min asbabihi al madhkura shine abinda aka ba su abubuwan da suka gabata Allah ya ba ku ilimi ku ainihin canza ilimin nan da bata Allah ta'ala ya ba ku shiriya a hannunku ku dauki shiriyar nan ku sare yadda ita ku an so bata Allah ta'ala ya ba ku gafara ku dauki gafarar nan ku sare yadda ita ku dauko azaba to shine Allah ta'ala ya ce fama akbarahum ala nari to tunda haka suka zaba ai ma a dawamahu da ainihin ka tawara a zuciyarka tsawon zaman da za su yi wuta fama akbarahum ala nari irin hakurin zama da za su yi wuta bi ma'ana Allah yana cewa za su tsare a wuta to kai ka yi tunani irin tunaninka irin ne nisa da wahalar da za su yi a cikin mutala na tashin alkiyama idan Allah ya sanya su saboda me bi amalil ma'asi saboda sun aikata sabo allati tukdi bihim ila nari wanda za ta kai su zuwa ga wuta zalika bi anna allaha nazzala alkitaba bil haqq
zalika bi anna allaha nazzala alkitaba bil haqq
sai yace to za mu je wannan aya gaba kada insha Allah Allah ta'ala ce zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq domin Allah ya saukar da littafi da gaskiya ai inna maslahu hadha al azab al shadida sun cancanci wannan azaba mai tsanani ya anna Allah ta'ala domin Allah madaukaki anzala ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar wa manzansa Annabi Muhammad wato ainihin gaskiya wa alal anbiya'i qablahu kuma Allah ya saukar wa annabawa kafin sa irin wannan gaskiya wato cikin littafan su ta haqiqil haq saboda tabbatar da gaskiya wa ibqalil batil kuma ainihin bata abin da yake na ƙarya to amma duk da gaskiyar da Allah ya saukar fastahza'u bi ayatil lahil munazzalati ala rusulihi wannan kafirai sai suka yi izgili da ayoyin da Allah ya saukar wa manzanni kana ganewa suka yi ta wulakanci suna izgili fa hadha tahaqqul azab walla wannakal wannan yasa suka cancanci azaba suka cancanci ainihin wato samun hukumar Allah ranar tashin alkiyama dan haka Allah ya ce zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq lallai Allah ta'ala shi ya saukar da littafi da gaskiya kullin da banda ka gani asalin su daga wurin Allah yake wato littafin da wannan bible da muke gani littafin Allah yake amma an canza shi babu ba su kansu ma sun ce sun canza domin ana da Bible suka zo suka yi King James version wanda wani sarki ne ya ba su ɗan kuɗaɗe su ci abinci su mai wasu ayoyi su cire wasu ayoyin da suke ɗan mai tarnaƙi a mulkinsa shi King James ɗin ana ganewa yi da aka suka kawo King James version shi kuma akwai King James version na kaza na kaza daga baya tafiya sai tafiya aka zo aka yi da Revised Standard version shi kuma akwai na 1968 akwai na 1972 akwai na kaza akwai na kaza aka ce me yasa kuka canja daga littafi zuwa littafi kuka canja daga kaza zuwa kaza suka ce domin wancan na baya ya yi containing me akwai addition akwai deletion akwai accumulated error historical fallacy kuna ganewa wai akwai accumulated error yanzu akwai wanda ya isa ce akwai error cikin Qur'ani akwai wanda ya isa kale ce sai akwai error wai littafin Allah yayi wai the bible contains accumulated error it accumulates menene it contains accumulated error wai a cikin ta haka sai suka ga to misali a ce akwai error a nan misali shin waye isa ya canza error nan kuma waye ba ka mande kuma ka ba waye ba ka cancanta ko da akwai error a ciki sai kana da cancanta za ka gyara idan da akwai error wanda ya kamata ya gyara malaman farko su ya kamata su gyara akan error amma abu ya tafi shekara ɗaruruwa yau a samu wasu ɗan bana bakwai yi zama su ga ya kamata su yi ne su gyara wai abin da na bayan su ba su gyara ana gane wannan ai sai suka ce wai akwai addition akwai deletion akwai historical fallacy akwai wane ne akwai wane ne kai muka yi decide to condemn King James version we decide to condemn King James version and come wane ne with reverse standard version aka ba take bani jawabu irin wannan magana wai mu condemn wanda mu ga wannan Al-Qur'ani ba waye sa yau da wani zai zo yana karanta Al-Qur'ani idan ya tsira harafi za a ce ba haka bane yanzu ina jin kuna gyaran aya ba saboda Al-Qur'ani kai ba na Arab ba bane shi gare Al-Qur'ani na wane ne na Allah ne idan wani ya karanta ya inda ba nan ba ɗan uwa ya su dawo da shi domin kowa ya san Qur'ani amma yau inda za ka je ka karanta Bible ba daidai ba to wayannan sai su makabara ma ana ganewa ai kan ba su san shi ba kuna fahimta sabbara za su yi ba to sai abin da kake karantawa iya ka ce a ce musu over the book of kaza kawai a ce ku daga hannu ku tabi mu za mu gafara eh zai fafo da miracle ko da Jesus ma bai fafo da miracle sai ba a rayuwar sa domin ya ce komai yana yi idin lillahi kaga it's not the one fafo da miracle abu ne daga Allah yana yi ne da izinin wa izinin Allah to amma da yake abu ne na neman duniya ana yi ne dan a nemi wani abu duniya jama'a muna gane wannan ana yi ne dan a nemi wani abu duniya kuma sun nemi abin duniya sun samu sai su jira sakamakon Allah kuma wanda shi zai ba su abin lahira Allah ta'ala shi ta da mu to dan haka yake cewa wa innal ladzina salaku fil kitabi lalle wadanda suka yi sabani a cikin littafi dangane da littafi la fi shiqaqin ba'id suna cikin sabani mai girma babban malamin musulunci a Sheikh Muhammad al-Mukhtar Sheikh Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shankidi cikin littafin sa adwaul bayan fi izahil qur'ani bil qur'ani da yazo fassara wannan aya da Allah yace ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah da yazo fassara wannan yace hadhihi al-ayatu tajallu bi zahiriha ala anna Allah la yukallimu al-kufara wannan aya zahirinta tana nuni cewa Allah ba zai wa kafirai magana ba ranar tashin alkiyama li anna qawluhu domin fadin Allah da yace la yukallimuhum ba zai musu magana ba to fi'ilun ne aka kawo fi siyakin na kai Allah ya kore ana ganewa ba zai musu magana ba amma sai malamin yace wa qad ja'at ayatul ukhra akwai wasu ayoyi daban da suka zo cikin Qur'ani wanda waɗannan ayoyin tadullu ala anna Allah yukallimul kufara yawm alqiyama ayoyin suna nuna Allah zai magana da kafiran ranar tashin alkiyama kamar fadin Allah ta'ala wanda Allah ya kawo cewa rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna
min rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun
sai an fice ba
Yeah.
tabaraka wataala a cikin suratul mu'minun aya ta 107 zuwa 108 afrai suna cikin wuta Allah ya ba mu labarin abin da ke faruwa irin wayar da ake toyawa suka ce rabbana akhrijna minha ya Allah ka fita mu daga cikin wuta in kunna fa inna zalimu idan muka kara to mun zama azzalimai ya Allah in ka baida mu duniya muka kara laifin da ya kawo mu wuta wallahi mun zama azzalimai mun zalimi ga kamar dai dukan yaro yana baba bazan kara baba bazan kara ko ba haka ba to kaga anan kenan amma an je gaban Allah an shiga wuta magana ta gari manya ne amma cewa suke ya Allah akhrijna min haka fitta mu daga wannan wuta fa in kunna in muka koma cikin sabanka fa inna zalimuna ya Allah ta'ala yace qala tabu fiha wala tukallimu Allah ta'ala yace kula kanta a cikin wutan nan wala tukallimu tarfi magana kenan ya nuna suna magana da Allah har ma Allah yana ba su amsa gashi kuma dan an ce Allah ba zai musu magana ba dan kuma an ce Allah ta'ala yana ba su amsa ko ya kenan abinda ake nufi jama'a Allah ta'ala ba zai musu magana ba ta girmama ba ba zai musu magana ba ta karramawa domin Allah ya ce wulakanta ku zauna cikin wutan nan ku wulakanta idan aka ce mutum ya wulakanta wanda ya wulakanta kaga ma kada ma magana domin rashin yi maka magana ya fi dadi akan a ce maka ne ba wulakanta zama muna gane wannan so da haka Allah ta'ala ya ce isau fiha wala tukallimu ku zauna a cikin wutan nan kada ku yi magana dawa da Allah tabaraka wataala har dai zuwa karshen aya wanda za su ci gaba da yin addu'o'i har yi ne masu tsawo a wannan tsakani kuma Allah ta'ala wanda malam ya karanta halika bi annallaha ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد فكشم أن آية إمام القاسمي أتكم محاسن التأويل يتي ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق لأن مستحقوا هذا العذاب الشديد أبنت يساس كتنشن شوانا عذابا مثلني لأن الله تعالى يومين الله تعالى نزل الكتاب الجامع لأنواع الهدى Allah ya saukar da littafin da ya tattaro dukkanin shari'a. Littafin Annabi Musa shari'a ne. Littafin Annabi Isa shari'a ne. Littafin Annabi Dawud shari'a ne. Littafin Annabawa gaba ɗaya shari'a ne. Shi kuma Al-Qur'ani da ya zo sai ya tattaro littafan gaba ɗaya da abin da ke cikin su kuma ya ƙara wani sabon tsari. Kenan Allah ya saukar da littafi da gaskiya wanda ya tattaro dukkan nau'ukan shari'a. Wa innal ladina ikhtalafu fil kitab lalle waɗanda suke sabani a wancan littafi na baya wato jinsul kitab ilahi wani littafi da Allah ya saukar bi an arunu bi ba'di kutubillahi ta'ala suka imani da bangare na littafin Allah wa kafaru bi ba'di ha suka ainihin kafir ce bangare kamar yadda nasara suka yi imani da at-taura suka kafir ce ma injila kana ganewa yahudawa sun yi imani da me at-taura sun kafirce wa injila nasara sun yi imani da ainihin littafin injila at-taura suka zo suka ainihin imani da injila amma sun kafirce qur'ani kana ganewa su yahudawa sun yarda da nasu at-taura amma da aka kawo injila a bayan su ba su yarda da ita ba sai ya zama wannan rashin yarda da injila ya maida su kafirai kana ganewa su kuma da sara sai suka imani da at-taura suka kare imani da mai injilan da aka ba su to dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yazo da al-Qur'ani sai suka yi imani da injila da at-taura suka ke yin imani da al-Qur'ani wannan shi yasa suka zama mai suka zama ainihin kafirai dalilin haka da bai da su ainihin kafirai wato sun yi imani da shashin littafi sun kafirce wa ainihin sashi a wasilafi fi ta'wiliha ko ko an samu sabani a wurin fassarar littafin li ajalihi ala tahrifiha dan haka ne wato fassara li ajalihi ala tahrifiha littafin da Allah ya saukar musu na taura da littafin da Allah ya saukar musu na injila da suka yi sabani akan fassara taimakon su koma ga wanda ya san littafin sai ba su yi haka ba sai suka yi wa Allah tsaurin ido ya daga to ya kamata a canza fasara kamar dai abin da ya shafi kristoci a yau kana ganewa ai idan wata magana ta zo a cikin bible wanda kirista ba su gane ta ba ko kuma magana ta shiga musu duhu sai ai zama sai a cire wannan magana daga cikin littafin dan haka idan ka dauko da American International Version na bible ya saba da wancan ya saba da wancan shi ko alqur'ani ruwayoyin sa guda 20 kira'o'in sa guda goma babu wanda ya saba gori jama'a muna gane wannan saboda littafi ne saukake daga Allah kuma Allah ta'ala ya bashi kariyar da ba za a samu kari a cikin Qur'ani ba kuma ba za a samu rai ba kuma malaman Al-Qur'ani Allah ya tsare su suna tsare tsaye wajen ba Qur'ani kariya a yayin da malaman baya Yahudu da Nasara sukan yi zama siwa Allah jara'a a canja wani abu na littafin koko a karkatar da fassara yadda za a samu wani abun duniya kamar yadda ainihin muka ji to sai fadin Allah ta'ala isal birra an tuwallu wujuhakum qibla yace laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib ba wai kadai shine imani ba ku karkatar da fiskokin ku kuna kallon gabas ko kuna kallon yamma kuna sallah ita wani ya mamaki na ce ana kallon yamma ana sallah mu nan mutanen yamma muna kallon gabas a matsayin alqibla mutanen gabashin duniya suna kallon yamma a matsayin alqibla mutanen kudancin duniya suna kallon arewa ne a matsayin alqibla mutanen arewacin duniya suna kallon kudu a matsayin me alqibla domin ita alqibla tana tsakiyar duniya to shine Allah ta'ala tun da a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha gori a wurin yahudawa ya sha gori a wurin larabawa gorin da larabawa suke masa shine suna farko suna masa gori cewa yana cewa shi yana bin annabi Ibrahim amma kuma ya saba wa alqibla annabi Ibrahim domin yana kallon baitul maqdis kaga wannan gori ne suka yi suna gane waye su mutanen makka mushrikai suna cewa annabi Ibrahim nasu ne a fadar su kafin Allah ya kare ta su cewa in ka mabiyin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana kan tafarkin annabi Ibrahim ne da da yazo sai a gaina kallon alqibla annabi Ibrahim shine dakin Ka'aba amma sai aka samu yana kallon baitul maqdis yau gori gobe gori yau gori gobe gori su kuma yahudawa suna wa manzon Allah gorin cewa ya saba wa addinin su ya go da wani addini amma kuma a wajen sallah yana kallon alqibla su da Allah ta'ala ya tashi sai ce to wannan gori yau na kare shi gaba daya ka daina kallon alqibla su ka zo na sanya maka alqibla ka shine dakin Ka'aba har duniya ta nade nan zaka kalla jama'a muna gane wannan sai Allah ta'ala ce to laysa birra hajju wal wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib ba wai kadai shine imani ba a musulunci ku juyen da fuskar ku kuna kallon gabas kuna sallah kuna kallon yamma kuna sallah ba shi kadai bane imani walakin al birra man amana billahi abinda ake cewa da'a ga Allah wanda ya yi imani ga Allah yayi da'a ga Allah wal yawmil akhir ranar lahira wal malaikati da malaiku wal kitabi wal safai wan nabiyina da annabawa wa atal mala ala hubbihi ya dauki dukiya yana son dukiyan ya bayar saboda Allah waye ba awil qurba ɗan uwansa wal yatama da marayu wal masakina da miskinai wabin sabila da ƴan tafarki wasailina da waɗanda suke roƙo a taimake su iya ba su wa fil riqabi ya bada dukiya wurin ƴan tabayi wa aqama salata kaga sai su sallata sannan bayan yayi waɗannan ayyukan kuma sai ya tsayi da sallah wa ata zakata ya bada zakka wal muquna bi ahdihim idza ahad waɗanda suna cikawa Allah alƙawari idan sun dauka Allah ta'ala ce wa sabirina fil ba'sa'i da waɗanda suke haƙuri lokacin tsanani wannan ra'ayi lokacin wahala wahilan ba lokacin yaki domin in ba ku da haƙuri yakin ba za ku iya ba to waɗanda suke da haƙuri lokacin wahala lokacin tsanani lokacin yaki to waɗanda suka tsara wannan sifofi na da'a ga Allah Allah ta'ala ce ulaika alladhina sadaqu waɗannan sune waɗanda suke wa Allah gaskiya wa ulaika humul muttaquna kuma sune masu jin tsoron Allah babban malamin musulunci Imam al-Qasimi cikin mahasinul ta'wil yazo fassara wannan aya laysal birra an tuwallu wujuhakum qibal al-mashriq wal maghrib yace al-birru da Allah yace ismun jami'ul lit'at suna ne da ya dauko duk abin da ake kira da'a ga Allah sunansa al-birru duk abin da ake kira yi wa Allah biyayya in dai aikin Allah yana son shi kuma da'a ne ga Allah sai aka tattara shi aka mai suna daya sai aka kira shi al-birru Allah ganewa ko to shine yake cewa wato fadar Allah ta'ala da yace laysal birra suna ne da kun so ko ta da'a wa amalul khairi da ayyuka alkhairi almuqarribati ila Allah ta'ala wadanda za su kai mutun zuwa ga Allah min ha daga ciki akwai birrul walidain kaga magana ai ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi manzala bai ce da'atul walidain ba sai ce mai birrul walidain biyayya ga iyaye da'a ce ga Allah kana ganewa birrul walidain ta'atul lillahi biyayya ga iyaye da'a ce ga Allah kenan biyayya ga iyaye ne a amalin birri yana daga cikin ayyuka wanda ake yi na biyayya ga Allah kamar yadda Allah ta'ala ce innal abrara
innal abrara lafi na'im
ya ce
wa innal fujjara lafi jahim
al abrar jam'i ne na masu biyayya ga Allah sai Allah ce innal abrara wa'anda suke masu albirru masu biyayya ga Allah lafi na'im suna cikin me ni'imar Allah kishiyar su ba wa innal fujjara sai ce lafi jahim wa'anda suke fajirai su suna cikin ainihin jahim fata alal birra jiddal fujur Allah ya sanya biyayya gare shi ya zama kishiya ga me fajirci kamar yadda Allah ta'ala ya yi umarni a cikin suratul ma'ida aya ta biyu ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa Allah ta'ala ya ce ku yi taimakekeniya a wurin yin da'a ga Allah in dai aikin nan in an yi shi da'a ne ga Allah Allah ta'ala ya ce ku yi taimakekeniya ku taru ku yi shi kana ganewa ai ya ce wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kada ku yi taimakekeniya wajen saban Allah da ketar dokokin da Allah ya ginda to shine malam yake cewa shi Imamul Qasimi yace fadalla ala anna hudrun a ismu alamin li jami'i ma yujaru alayhi al-insan albirru suna ne da ake ba mutum wato duk wani aikin da in mutum yayi za a bashi lada sunan wannan aikin albirru ma'ana yana fassara ayar yace laysa salahu wa ta'atu wal fi'lu al-mardiyyu fi tasfiyati an-nafs wato gyaran zuciya da yi wa Allah da'a da aikin da Allah zai yarda da shi alladhi yajibu an tudhilu bi sha'nihi an sa'iri sunutul birri wanda ya kamata a ce kun wato ainihin gamsu da shi ko ya burge ku na nakukuka na ayyuka wanda ake wa Allah yace huwa amr al-qiblati shine magana al-qibla tun da ya gabata sai yace walakinnal birra abinda ake so ku rige a matsayin da'a alladhi yajibu al-ihtimamu bihi wanda ya kamata a maida hankali a kai yace huwa hadhihi al-khisal shine waɗannan halaye da Allah ya jera mana allati addaha jalla sha'nuhu wanda Allah ta'ala ya jera domin masu ce ke ku ce akan al-qibla suna wa manzon Allah goyi kamar karanta da ku Allah ko ba haka ba kaga suna mai gori akan cewa aya addinin su ne wurinci amana kallon akiblan su su kuma wayancan suna mai gori cewa yake addinin su amana kallon akiblan su jama'a ana gane wannan to daga baya sai Allah ya maida shi alkibla jama'a da ya suke tunu huta tunda yau an maida shi alkiblan sa a lokacin kuma sai suka ci gaba da surutu gawa ga manzon Allah cewa ne ma wallahu alkiblatuhum allati kanu alaiha hadin mun karanta cewa to kuma yau me ya juyar da su da alkiblar da alkiblar da muke musu gori kenan ko yau me ya juyar da su zuwa ga wata sabuwa to shine Allah ta'ala ya tattara waccan magana da akai a baya ya dunkule ta cikin laysal birra antu wallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghribi Allah ya dunkula magana gaba daya yace maganar alkiblar gaba daya kai ba alkiblar ba ma dallar da ake a kalli gabas ko a kalli yamma yi sallah ba shi kadai bane ake kira da'a ga Allah sai dai da'a ga Allah shine waɗannan ayyuka da Allah ta'ala ya jero na farko shine walakinnal birra ala amana billahi da'a ga Allah shine mutumin da yayi imani da Allah tabaraka ta'ala wanda ya bada gaskiya ga Allah ta'ala ai imanu man amana billahi imanin wanda ya imani da Allah alladhi da'a ilayhi ayatul wahdaniyya wanda ayar kadaicin Allah tayi bayani fa asbata lahu sifatul kamal ya tabbatar wa Allah sifofin kamala mun karanta da ku a baya wa nazahu an simatil nuqsani ya ainihin sarkake Allah daga sifofin da nakasa ya cire su ga Allah wal yawmil akhir da wanda ya imani da ranar lahira alladhi kazzaba bihi al-mushrikuna ranar lahira da mushrikai suka karyata kai kuma sai kai imani da ita fa sallal nizamuhum li baghi ba'dihim ala ba'di suka aikata wannan mummuna aiki na karyata ranar tashin al-qiyama al-amru su sai ya kwanci sai ya dawo bangare na karyata bangare wal mala'ikati ainihin mala'iku wanda ya imani da mala'iku ai amana bihinna kai imani da su mala'ikun gaba daya wa annahum ibadun mukramuna cewa mala'iku bayin Allah ne masu daraja mutawassituna bainahu wa bain rusulihi mala'iku su ne tsakanin Allah da manzanninsa kana ganewa ko idan ka karanta wannan dangaren littafi na tauhidi wanda yake kawo definition na mala'iku yake cewa su mala'iku a cikin makhluqatun min nuri mala'iku jikukuna ne gode jikukuna ne makhluqatun min nuri wanda aka halice su daga haske kaga safanin halitta muke nan su mala'iku Allah jikukuna ne da aka halice su daga haske la ya'kuluna ba sa ci wala yashrabuna ba sa sha wala yanamuna kuma ba sa bacci wahum ibadul mukarrabuna bayin Allah ne masu daraja kamar yadda Imam al-Qasimi yake ambatawa anan wa ashrafuha yace wal kitabi kuma suka yi imani da littafan Allah ya saukar gaba daya ashmalul kutubul munazzala min as-sama'i 'ala al-anbiya'i wannan ya kunso duk wani littafin da Allah ya saukar daga sama zuwa ga annabawa allati min afradiha wa asharafuha al-qur'an daga cikin daidaikun littafin da Allah ya saukar kuma mafi daukaka shine mai al-qur'an wanda al-kutubus samawiyya kamar da malaman tauhidi suke cewa littafan sama kutubun anzalahu Allahu ala rusulihi wahaya littafai ne da Allah ya saukar wa manzanninsa ta hanyar wahayi bayyana fiha shara'i'a wal ahkam Allah ya bayyana shari'o'i a ciki da hukunce-hukunce li ta'limin nas dan a karantar da musulmi ko a karantar da mutane wa irshadihim ila ma fihi salahihim an dora su akan abin da zai gyara su ainihin har zuwa karshe to sai ya ce wa asharafuha mafi kyawun littafan nan shine alqur'ani sannan almuhaiminu ala ma qabala hu domin shi alqur'ani abin da yake cikin sa baya cikin sauran littafan amma abin da ke cikin littafan yana cikin alqur'ani shi alqur'ani ya kewaye duk abin da ke cikin littafan amma su littafan akwai abin da aka bari ba a fata ba sai da aka zo kan alqur'ani sai aka bari shi haka alqur'ani ya fi sauran littafan daraja kuma ya fi su ainihin samun karamci a wurin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wanda biyina da wanda ya imani da manzannin Allah jami'an gaba daya min gairi tafriqatin ba tare da bambancewa tsakanin su ba min ahadin minhu ko da ɗaya daga ciki kama fa'ala ahlul kitabaini kamar yadda ma'abota littafai suka aikata anan ma'abota littafai guda biyu sune yahudawa da nasara ana ganewa ai yahudawa sun yi yin imani da annabi isa rashin yin imani da annabi isa yasa Allah ya kira su kafirai jama'a muna gane wannan domin sun yi yin imani da annabi isa su kuma nasara kirista sun yi yin imani da annabi muhammad shi yasa Allah ta'ala ya kira su kafirai mu kuma musulmai mun yi imani tun daga annabi adamu har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi yasa Allah ta'ala ya yabe mu yace amana ar-rasul bima unzila ilayhi wannan al'umma ta annabi muhammad wa ala rafiha shi shugaban namu annabi muhammad Allah ta'ala ce amana ar-rasul shi manzo yayi imani bima unzila ilayhi min rabbihi yayi imani da abinda aka saukar masa daga ubangijin sa na alqur'ani wal mu'minuna amanu su ma mu'minai sun yi imani sai Allah ya ce kullun amana billahi manzan da mabiyan manzan sun yi imani da Allah sun yi imani da manzanni sun yi imani da litafai sun yi imani da mala'iku Allah ta'ala ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu ba mu bambancewa ɗaya daga cikin manzanni wannan yasa muka zama al'umma da ta kowace al'umma cikin al'ummomin da Allah ta'ala ya halitta idan mun je gaba a gurguje hadin Allah ta'ala wa atal mala ala hubbihi ya ba da dukiya daga cikin ayyukan da'a al'ummi mutum ya ɗauki dukiya ya bada yana son dukiyar a karajahu wa huwa mushibbun lahu ragibun fihi ya ɗauki dukiya yana son dukiyar yana da kwaɗayin abinsa don shi ya nemi dukiyar amma ya ɗauka ya ba addini nafsu ala zalika ibn mas'ud wanda ya wannan fassara shi ne ɗalibin manzon Allah Abdullahi ibn Mas'ud ya ce abinda Allah yake nufi a nan wa atal mala ala hubbihi ya ɗauki dukiya ya bayar yana son dukiyar yana kwaɗayin dukiyar yana buƙatar dukiyar kuma ya ɗauka ya bayar idan fassara aka ce ma Abdullahi dan Abbas ko a ce ma Abdullahi dan Mas'ud magana ta ƙare domin idan ka karanta littafin Sahihu Muslim Abdullahi dan Mas'ud nan Allah ta'ala ya ƙara masa yadda yana cikin waɗanda manzon Allah ya nuna mutum hudu yace a koyi karatun Alƙur'ani a wurin sannan a cikin Sahihu Muslim Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ma min ayatin fi kitabillahi illa wa ana a'lamu haythu nazalat wa fi ma nazalat babu wata aya a cikin Alƙur'ani kaka face na san wurin da ayat ta sauka kuma na san akan me ta sauka duk Qur'ani gaba daya babu wata aya face na san a inda ta sauka kuma akan me ayat ta sauka to wanda yace maka duk wata aya ya san inda ta sauka kuma ya san akan me ta sauka kaga idan yayi fassara akan ayar nan shine aula a dauki fassara jama'a muna gane wannan to da haka sai ya fassara fadin Allah ta'ala wa hadal mala ala hubbihi ya bada dukiya yana kaunar dukiyar amma ya dauka ya bayar an samu hadisi na Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce afdalus sadaqa an tatasaddaqa wa anta sahihun shahihun sadaqar da zaka yi wanda Allah ya fi so kai sadaka kana lami lafiya kuma kana marowaci bi ma'ana marowaci a nan kana buƙatar dukiya domin duk wanda kaga ya ɗau ƙwandalarsa ya bada fa yana son ƙwandalar shi amma saboda an mai wahayi an nuna mai abin da Allah zai bashi ya ɗauka ya bayar to sadakar da Allah ya fi so wanda kai kana lafiya ba lokacin da za ka mutu ba ka haɗa rigima a ba wani kaza a ba wani kaza har rigima ta kauri kana gane waye a kai sadakar gida kana lami lafiya kai sadakar gona kana lami lafiya kai sadakar kaza kana lami lafiya manzon Allah yace wannan ita ce mafificiyar sadaka wanda kai kana lami lafiya sannan kana cikin lokacin bukata amalul gina kana burin wadata kana tsoron talauci hadisin na cikin Bukhari hadisi na 1419 haka nan hadisin na cikin Muslim hadisi na 1032 ya zo cikin Sahih Ibn Hibban hadisi na 3312 an yi magana mutum ya bada dukiya wa za a ba dukiyar zawil qurba ɗan uwa su wa za a ba dukiyar zawil qurba wayanda suke ɗan uwa ɗan uwansa na jini wato qarabatur rajul wayanda suke ɗan uwa na jini duk taimakon da za ka yi wa duniya in dai baka taimaki ɗan uwanka ba baka burge Allah ta'ala muna gano dai dole ka fara da ƴan uwanka wahum aula man a'ta min sadaqa su suka cancanta sadakar an samu hadisi na Sulaiman ibn Amir al-Tibbi Allah ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama yace inna sadaqata 'ala al-miskin sadaqatun ko sadaka ta ba talaka manzo Allah yace sadaka ce wa 'ala dhawir rahimi ka dau sadaka ka ba dan uwanka danginka islatani yanzu abu biyu kai sadaqatun wasilatun kai sadaka kuma ka sada zumunci ka ƙara ƙarfin kaimin zumunci wai yadda hadisi ya zo cikin Sahihun Nasa'i hadisi na 2581 yana cikin littafin Tafsirul Musnad hadisi na 16235 an samu ruwaya ta Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda wato ita matar sai ce annaha wa imra'atun matar Abdullah ibn Mas'ud ita da wata mata daban sa'alata rasulullah sallallahu alaihi wasallama sun wa manzon Allah tambaya atujizu sadaqatu anhuma ala azwajihima matar Abdullah dan Mas'ud tana cikin masu kudi shi kuma Abdullah dan Mas'ud ba kudi kuna gane wai to abin da ya faru shine ta ke gudukiya da yawa za ta je ta yi zakka ta yi sadaka sai ce ina za ki tace za ta sadaka ga talakawa yace wannan talakan kuma ina kika aje shi kada da wannan ai sai a'a ai kai mijina ne muna tare sai ai kudin ki dake ne talauci na nawa ne dan haka in sadaka zaki dan Allah ba ni to tun ana yi su biyu abu sai kai ga manzo to sai aka faɗo wata mata ita ba suna irin wannan matsalar da mijinta sai aka tsaga magana zuwa gaban manzo Allah sai aka tambaye shi zamu iya ba mazajen mu sadaka zamu iya ba su zakka wa ala aitani fi wujudi ma akwai wasu marayu ma da suke rike da su su ma dan ke rike da su a gidansu amma ba ƴaƴansu bane marayu ne zamu iya ba su zakka ko sadaka to sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake lahu ma ajrani idan kuka ba marayu ko kuka ba mazajen ku ma kuna da lada ribi biyu kana gane wai ajaru al-qaraba lada ta ƴan uwar daga da kuka sada zumunci sannan da ladan sadaka da kuka bayar hadisin yana cikin Bukhari hadisi na 1166 yana cikin Sahih Muslim hadisi na 1000 yana cikin Sahih Ibn Hibban hadisi na 4248 yana cikin Sahih Nasa'i hadisi na 2582 ɗan uwa ya hakuri kamar da zamu iya gani akwai shugabanni na nan sun kawo mana ziyara wannan masallaci insha Allah nan zamu tsaya idan Allah ta'ala ya raya mu zuwa gobe zamu ci gaba akan tsayin marayu wal yatama wal masakin muna cewa subhanaka allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته